Sashin Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Babalar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Alhamis 17 ga watan Maris na shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya amsa roƙon taimako na ƙasar Ukraine jiya Laraba da wani kunshin taimako na dala miliyan 800 wanda ya hada da makamai da kayan kariya. Lokaci na ƙarshe da dangantakar ƙasashen Amurka da Pakistan ta yi sanyi shine a farkon shekarun 1990 bayan da sojojin Soviet suka fice daga ƙasar Afghanistan. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi jiya Laraba cewa takun sakar siyasa a ƙasar Libya ka iya haifar da rashin zaman lafiya. Gwamnatoci biyu masu kama da juna a kasar.
Kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa kungiyar tarayyar Africa AU na gudanar da wani taron kola a kasar Ghana. Ko me taron ya maida hankali a kai?
Wasu kasashen yamma na ganin juyin mulki ne hanyar cimma manufofinsu.
Foreign entities regard coups in Africa as a means of enhancing their regional ambition.
Haka kuma ɗaruruwan 'yan gudun hijira da ke zaune a garin Maiduguri sun koka game da karkatar da kuɗaɗen abinci da ake ba su duk wata wanda hakan kan jefa su cikin wani hali.
Yaranmu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan matan yaran su yanzu haka kashi biyu suna local inda karuwai suke suna wanke-wanke domin su samu abin da sauran za su ji tona gida.
To Allah ya kyauta. Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ta shirya kuma za ta gabatar, amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Amurka Joe Biden ya amsa roƙon taimako na ƙasar Ukraine jiya Laraba da wani kunshin taimako na dala miliyan 800 wanda ya hada da makamai da kayan kariya. Amsar da ta gaza a cika bukatar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya nema na hanyar jirage shawagi a sararin samaniyan kasar, yayin da kasar ke fuskantar ci gaba da kai hare-hare daga Rasha. Amma kuma Biden ya kara zafafa yakin cacar baki tsakaninsa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Na tsammanin shi ma mai laifin yaki ne, in ji Biden yayin da yake magana da 'yan jarida a wani taro da aka yi jiya, sai dai bai yi wani karin bayani ba, ya wuce kawai. Da yake mayar da martani kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya shaida a kamfanin dillancin labarai na TASS cewa jawabin na Biden ba abu ne da za a yadda da shi ba, kuma ba za a yafe ba. Putin ya kaddamar da mamayar Ukraine makonni uku da suka gabata. Nakarinsa sun kai hari asibitoci, makarantu da gidaje. Zelensky ya ce kimanin yara 100 ne aka kashe a wannan kazamin harin. Lokaci na ƙarshe da dangantakar ƙasashen Amurka da Pakistan ta yi sanyi shine a farkon shekarun 1990 bayan da sojojin Soviet suka fice daga ƙasar Afghanistan, kuma Amurka ba ta buƙatar goyon bayan Pakistan da kuma bayanan sirri na yankin. Biyo bayan janyewa Amurka daga Afghanistan a shekarar da ta gabata, bayan shafa shekaru 20 ana gubzaga zamin yaƙi da ya tilastawa ƙasashen yin aiki kafaɗa da kafaɗa. Washington da Islamabad sun sake nuna nesan ta kansu da juna kan manyan batutuwa. Michael Kugelman, masani ne a cibiyar Wilson, ya shaida wa BOA cewa Afghanistan ta daɗe da zama wani madubi wanda Washington ke kallon dangantakarta da Islamabad. Ga Pakistan, ƙasa mai makaman nukiliya da ke da mutane sama da miliyan 225, samun dangantaka ta kudda-kudda manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin faɗa a jiya na da muhimmanci domin ta samu daidaito da babbar makiyarta Indiya, akalla ta fannin soji da sauƙaƙa matsalolin tattalin arzikinta na cikin gida. Tun daga farkon yakin Afghanistan zuwa kammala shi a shekarar 2021, Amurka ta sadaukar da sama da dala biliyan 32.5 na taimakon farar hula da na soja ga Afghanistan, a cewar ofishin jakadancin Amurka a Pakistan.
An jima kaɗan Hafiz zai sake dawa da labarai kashi na biyu. Kafin nan za mu leƙa ƙasar Ghana, inda kungiyar tarayyar Africa AU ke gudanar da wani taron koli don tattauna batun juye-juyen mulki ba bisa ƙa'ida ba a Afirka. Wakilin sashen Hausa Hamza Adams na dauke da wannan rahoton.
Shugaban kungiyar kasashen Afirka ta yamma mai fafatukar raya ci gaban tattalin arzikinsu ECOWAS a takaice Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya yi tofin Allah tsine bisa yadda wasu kasashen yamma ke tsoma baki bisa harkokin cikin gidan wasu kasashen Afirka, a inda yake cewa wasu kasashen yamman na da hannu a juye-juyen mulki da ke faruwa a sassan nahiyar Afirka. Yace suna hakan ne domin cimma manufofinsu. Shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na jawabin ne a wani taron guni uku da kungiyar tarayyar Afirka ta AU ta bude tare da haɗin gwiwar gwamnatin Ghana a Accra. Taron ya mai da hankali akan batun juye-juyen mulki ba bisa ka'ida ba da nahiyar ke fama da ita. Ya ce wasu kasashen yamma na ganin juyin mulki ne hanyar cimma manufofinsu.
Foreign entities regard coups in Africa as a means of enhancing their regional ambitions.
Ya ce suna dushi farin jinin gwamnatoci ne da aka kafa ta demokradiyya tare da cusa ma al'umman kasashen akidar aiwatar da zanga-zangar adawa da gwamnati. Shugaban ya kuma tabo batun matakin da kungiyar AU da ECOWAS ɗin ke ɗauka na yin Allah waɗai bisa juyin mulki, a inda yake cewa hakan kadai fa ba zai haifar da kyakkyawan natija ba, sai dai an ɗauki matakin ladabtar da waɗanda sun ka jagoranci juyin mulki. Sai dai bai tsaya a nan ba ma, ya kuma yi kira da kungiyar tarayyar Afirka tare da ECOWAS ɗin da su ladabtar da shugaban nan kasashe da ke aiwatar da kuskure ma kundin tsarin mulkin kasa domin yin tazarci.
Civilian who achieve civil ends via the manipulation of constitutions to remain in power.
Anasa jawabi, kwamishinin harkar siyasa da zaman lafiya tare da tsaro a kungiyar tarayyar Afirka ambasada Bakole Adeoye ya ce lalle ko wannan taro wani mataki ne na shawo kan matsalan juye-juyen mulki a nahiyar Afirka. Ya buga misali da matakin dakatar da kasar Sudan cikin mambobin kungiyar AU ba da wani jinkiri ba a lokacin da an ka sanar da hambarar da gwamnatin kasar a watan Oktoban bara. Irbad Ibrahim mai sharhi bisa harkan tsaro ya mai da hankali bisa matsalan wanda ta fi shafan Afirka ta yamma, a inda yake cewa ko da yake yunkurin daidai ne amma kamata ya yi da ECOWAS din da yi tsauye-tsauye bisa wasu matakan da take dauka.
ECOWAS na da wani littafin da take aiki da ana kiranta ECOWAS Charter. Akwai wani sharaci a ciki ana kiran shi Principle on Non-Interference in the Internal Affairs of member country. Da yake shugabannin da kansu tuntuni wai yau in kaga dan wanka na abin da bai kamata ba kaka yi ta dakudi ko kuwa ka hififi mu cikin lamarin. To siyasa ECOWAS ba ta da wani incin cewa ka ce da ka sake constitution, suna da kaman sovereign rights ka ne ka sake constitution, ba su da wani magana kai. A kuma to wannan kuma ne ya kamata a sake kan da dai idan wani shugaban kasa yana hadawa to abin bai bunkasa ya kawo juyin mulki ba. Ya ga mai gaskiya ya dawo da rakiya wannan mataki. Duba Togo ya dama da danshi Fonya Singbe in ka gama ya dama ya yi shekara 38 danshi tun 2005 family guda more than 50 years. ECOWAS ba su cewa kuma ya juya mulki yanzu za su kira summit. To shi na ce a gaya Maduna gaskiya ire-iren ababa aka na bari mulki ya zama abin family baba na bar dana ga dansa sauran lamurra ko sake constitution a yi third term. Wannan ne na ga kamar idan ECOWAS sun duba ya yi
sai dai an fuskanci juyin mulki iri-iri a nahiyar Afirka da ke barazanar mayar da ita baya zuwa shekara ta 1980. Burkina Faso da Chadi da Guinea da Sudan da Mali duk sun tsinci kansu a hannun sojoji inda sun kamaye gurbe gwamnatocin demokradiyya. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya ya yi gargadi jiya Laraba cewa takun sakar siyasa a kasar Libya ka iya haifar da rashin zaman lafiya ga gwamnatoci biyu masu kama da juna a kasar. Bidin aka ci gaba da takun saka kan halassin zartarwa, Libya za ta iya sake ganin gwamnatoci biyu masu kamanceceniya da juna, kamar yadda shugabar harkokin siyasa ta Majalisar Dinkin Duniya Rosemary DiCarlo ta shaidawa a kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Wannan zai iya haifar da rashin zaman lafiya da yiwuwar tashin hankali da kuma yin mummunar illa ga makomar zaɓe. Rikicin siyasa na baya-bayan nan a Libya ya fara ne bayan ɗage zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki da ranar 24 ga watan Disamba bara. Kan takaddamar dokokin zaɓe da kuma wanda zai iya zama ɗan takarar shugaban ƙasa, kusan 'yan ƙasar Libya miliyan uku ne suka yi rajista domin shiga zaben. Bayan ɗage zaben, Majalisar Wakilai ta amince da gyaran kundin tsarin mulkin ƙasar, inda ta buƙaci a naɗa kwamitin binciken kundin tsarin mulkin ƙasar nan da ranar 24 ga watan Fabrairu mai wakiltar yankuna uku na ƙasar. Har yanzu dai ba a kafa kwamitin ba. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.3 ta afku a gabar tekun Fukushima na ƙasar Japan a daren Laraba. Rahotanni sun ce girgizar ƙasar ta afku a zurfin kilomita 60 da misalin ƙarfe 11:36 na dare agogon yankin. An bayar da rahoton cewa gine-gine da ke nesa da birnin Tokyo sun girgiza, kuma an ba da rahoton cewa miliyoyin mutane da abin ya shafa a yankin ba su da wutar lantarki. Hukumar kula da yanayi ta Japan ta yi gargaɗin afkuwar igiyar ruwa a sassan Miyagi da Fukushima. A watan Maris ɗin shekarar 2011, wannan yankin ya fuskanci mummunar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 9 da kuma igiyar ruwa ta tsunami da ta biyo baya, wadda ta kashe dubban mutane tare da lalata tashar nukiliyar Fukushima. Babu wani rahoto a hukumance na barna ko asarar rayuka daga girgizar ƙasar ta jiya Laraba.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wasu dabban 'yan gudun hijira da ke tsugunna a sansanin Gubiyo da ke garin Maiduguri sun koka ne kan halin kakanakai da suke ciki, kan wabashi kudaden abincinsu da ake kiɗa aka kiɗi musu ake ba su duk wata. Haruna Dauda biyu na ɗauke da cikakken bayani.
Wasu dabban 'yan gudun hijira ne da ke tsugunne a Gubiyo kam da ke cikin garin Maiduguri suka fada cikin wani halin kakanikaye sakamakon kin biyan su kudaden cin abinci da aka daura wata banki alhakin biyan kudaden. Ƙungiyar bada abinci ta duniya da ake kira WFP ita ne ta samar da wannan kudade, wadda da ita ce take da alhakin samar ma mutanen nan abinci da kuma zazzuba kudaden da sunan mutanen nan a banki. A iya cewa rijiya bada ruwa, guga ya hana. Nan kuwa bankin ta ce ba su ba wannan 'yan gudun hijira kudaden a hannunsu ba, kamar yadda aka fara tun farko, sai dai ta hannun wasu 'yan koransu da kuma hakan bai samu ba, inda suka gano cewa ana zara kudaden nasu kuma kiya ba su nambar cire kuɗi da ake kira pin number. Malam Musa Idris na ɗaya daga cikin 'yan gudun hijiran da ya kasance mai magana da yawan wannan 'yan gudun hijira, ga kuma abin da ke cewa har ma ya kira gwamnan jihar Borno da ya kawo musu ɗauki.
Haka dai akwai tashin hankali game da wacin kam ɗin yanzu, saboda dadi ana ba mu abinci, bendo suna ba mu abinci, to sai aka damu wani program aka canza zuwa ana ba mu kuɗi da ATM. To wannan temin kowane mutum ɗaya ana bashi naira 9,000, in ma mutum 10 ne abin da za ka samu kenan, in ma mutum 2 ne 18,000, ɗaya ma 18,000. An fara ba mu abinci wata ɗaya wata biyu, ko kuma an fara ba mu kuɗi wata ɗaya wata biyu normal. Daga cikin wata na hudu sai aka samu wasu abubuwa suka zo suka shiga. Na farko shi wannan ATM ɗin ba mu da fin numban sa, ba mu tela, ba mu ganin alert.
Ba wani alert daga banki.
Har wata 6 dai sai ma gano ashe kuɗin namu ana cirewa ne. Sai muka yi kokarin zuwa banki don mu samu bayani me yake faruwa, ga wata ya kare ba mu da kuɗi. Wannan abin ya haka dai muka bi office ɗaya biyu duk kan masu kananan ƙarfi ne, kuma ba mu da ilimi ne zamani. Yawancin mu dai daga ganmu nan mu kusan mutum 27,000 da wani abu ko 37,000 da wani abu ne a cikin kan nan. Ina da iyali mutum 18 yanzu halin da nake gani. Duk suna karkashi na. Abin takeici shine nawa ma na bi na samu wanda ya cire kuɗin har ya bani naira 4,000 daga ciki. In ba ya yarda cewa ya cire kuɗi zai bayar, to amma dai bai bani ba. Ya cire naira 48,000 na wata ɗaya. Suka yi wani abu da banki din suka ce idan mu IDF da Gubiyo kan mun zo kara ban bank statement, bare mu gane me yake faruwa. Sai da na ruga kotu da taimakon Allah da jimu su bayan Allah masu taimakon mu muka samu court order muka dora da uku. Sai muka ce to ashe wannan ba ko na ba ci kenan. Sai muka fara bibiya ne, sai da muka yi register na mutum 1,324
wanda basu karba ba.
Wanda basu karba ba. Wa'annan sune kake gani yanzu. Dukkan wanda ka tambaye shi zaka samu wannan bayan. To mun bincika kamar wani bincike da wani bangare ai sai ya nuna mana akwai kuɗin mu kamar miliyan 180 wanda na IDF nan ne yana kwance a banki yanzu. Idan ba na manta ba kuɗin zai kai kamar miliyan 18 ko 19 haka. Mai girma gwamnati, halin da muke ciki na halin haula mun san bai sani ba. Ya tafi kauyukan mu dukkan mun gani domin ya mai da mu. Wallahi a cikin kam nan da kuji a kowanne yanzu ɗakin da suke ciki sun siyar. Mai girma zuwa raba mana tokun anan gidan an siyar tokun din yanzu. In dai yazo in dai haida wannan tokun din zai ba mu wani babu don mun siyar da tokun din. Gidaje an balle, an gidan da kake ciki an balle, yanzu ya kai ga slab ake fasawa. Slab na ban gida ake fasawa da kirori don a jakuta. Yaran mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan matan yaran su yanzu haka kashi biyu suna locos, inda karuwai suke suna wanke-wanke domin su samu abin da saura za su je su tona gida.
Waɗannan 'yan gudun hijira sun tattaki zuwa ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama. Ana nan tambayi shugabar hukumar Barista Jummai Michelia ko me yan gudun hijirar ke kokawa akai?
To su sun ce akan cewa sun je ba su samu kudi ba, waɗansu sun samu. To su hankalin su ya tashi kuma kudi da yawa a ciki. Akwai wanda ma fa suka je bank din suka ce aka je aka duba a cikin bank din yace akan charge. Shi manajan ya ce mishi wai fa ga kudin ka a cikin bank amma ba zan baka. To yace to a bani statement ɗina mana, suka ce a'a ba za a bashi statement nashi ba. To hakan ma fa ya sa har a cikin su akwai wanda suka tafi kotu suka je suka karba court order a basu bank statement. To da yaba aka basu bank statement din ya nuna cewa akwai waɗansu akwai kudaden su, waɗansu kuma an ciccire kudaden su. Su kuma sun ce akan cewa kudaden da aka cire su kuma ba su suka cire a cikin waɗansu. Tunda ba sa da fin ba su san waye cire.
Yanzu an zura ido a gaban da gwamnatin jihar Borno za ta yi game da wannan banki da kuma ƴan korinta. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Allah kyauta a gaida Haruna Dauda Biyu. Idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi da karfe 8 na wannan safiyar, muna da rahoto kan harin da ƴan bindiga suka kai wata mota fasinja a jamhuriyar Niger.
Ya faru ne da ranar kai tsaka a jiya Laraba lokacin da ƴan bindiga suka tare wata motar jigilar kamfanin STM a wani wurin da ke a tazarar kilomita 5 da tashar bincike kan iyakar Niger da Burkina Faso. Motar kilar bus mai dauke da fasinjoji 43 ta fito ne daga birnin Wagadugu. Magajin garin Tera Hamma Mamudu ya tabbatar da faruwar wannan al'amari.
Komisaren ya komini bila ya ce mutane 19 aka kashe da bindiga, biyar sun yi rauni. Cikin biyu su dinnan STM da ya hito Burkina yana zuwa ya shiga Niger kaman kilometer 5 zuwa 8 ne wurin da aka samu hadarin.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton. Ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC kan mitoci 19, 31, 49 da 60, sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku yi da shafinmu na yanar gizo voahausa.com. Yanzu dai agogon mu a nan Washington DC ya cewa karfe 1:17 na dare. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka tonka hoiba ku da maha tambaya ni ke da
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali na nazarin hanyar shawo kan yawan mace-macen aure a jamhuriyar Nijar da rahotanni ke nuni da cewa yana karuwa kowace rana a duk faɗin ƙasar. Barin hannun taku ga jagoran tattaunawar Sulaiman Muni Barma.
Farmata akasarin mata a yau in ba masu shirya muku ƙarya ba akwai wuya ku yarda da waɗanda suka zo su yi magana akan gaskiya. Shi yasa aka shiga wannan yanayi.
A'a, ba zan cancanke ba. Lalle ba a cewa babu. Gidanku kin san ampul, kin san tele, kin san radio. Deja kina da ilimin ki na addini na cewa da armen nan da zaki take wani rukuni ne na ibada, yadda sallah da azumi suke ibada, armen nan ibada. Shi ma wannan sai an koya maka a gida. Tun kana karami ana baka kashi ka taikai alwala baka zuwa kai sallah ka taikai alwala a karkace sannu yau da kun da mun sako daga lakol da makare mure ci makaranta muke zo ko baka yi sannu ka koya. To yanzu lakol kin ma baka sako balle ka je makaranta, uwan ma bata zamna ba ta koya maka balle ka san yadda ake, kuma maza su da kansu akwai laihin su, baye ruwa ka armo diyan mutane jama'a saboda Allah da Annabi. Ka bada kudin kamiya jikka, kuna da iya 5 ko 3 ko 4 a hidda musu kudin recreation, ai tuwon rana, ai tuwon mareci, ka san abun ba ya yi ba. In ka zo yake zo da yi da ka, ka koma gehe ka ci
gaban matar zai zo ya ci.
Akwai masu yin su ni ga nauce ba jiyo ba, ya siyo leda shi wani dan gihin shi wani dan kaza shi. To in baka ba mama tabba ita iya waye yaran nan ba naka bane. Mi kace kai diyanka da wani ido za su kalle ka, yaro bai mancewa wannan abun zai tashi da shi da kanshi. In mai kyau ne ya dauka, in mara kyau ne ma ya dauka, tunda dai shi a gidansa yaga ana yi ba a wani wuri ba. Koko namiji ka ba mama taka kashi gaban yaranka, ko kanka mata wani zagi, uwarka ba ta hina ta ba, ubanta ba hina ka ba, kakka hwara zagin tunda zuciya ba ta riƙa shi. kai dai baka ji kunya ba gaban iyanka, baka girmama iyayenka ba. In ka girmama iyayenka ba ta yiwa ka zagi sirkanka, tunda su ma uwayenka ne. Ka zage ta yau ta barka, ka zage ka gobe, jibi ba ta barinka. Kenan wai shi girma sasa merit lo respect baki chake ki bani daraja, kai za ka yin abun ta baka daraja, ta baka daraja. Mace ta san wurin ta, miji ya san wurin. Kuko sai ka ga mutane sai macen ta tayi shekara wani baka mata turmin atanwa ba saboda Allah da Annabi ni kace tai ai ba ai haka nan ba da ci da sha da tufarowa kace dan ga ka mata shinkafa ka ajimta shinkafa kullun yana ciwa ne
wasu matan ba su iya hakuri ba idan aka shiga cikin yanayi na matsatsi talauci da fatara akai katarin mishi ko ba aiki idan kasuwa ce harkoki suka tsaya zaga ta bijire shi kenan a samu dai hanyar ta raba gari
bai wannan zance barshi ni nan wurin wallahi dan gaya ki ga maka ganauce ba jiyo ba ni ina da shago ina da foye ina koya ma matan hannu aiki wata atele ta ganin shagon sai ta zo ban santa yau ban santa gobe ba muka sa sabo yau da gobe yau da gobe muna yi sai na ga dardiya mata bakwai da dan samari guda tace diyanta ne matan nan amma samarin dan kishe ta ne bata ma iske shi ba take ban tarihin ta tace ita da mijin tun suna doyon shambar salon suka kai silivatorio suka kai shago amma ya ga babu sarki sai lillahi kan dakin ta tsaida ta bashi kudi ya tayi libi tun lokacin libi na libi ya yi shekara hudu ba ta da labarin shi
ya tafi neman kudi
ya tafi neman kudi kuma da kayan ɗakin ta da tasira ba ta halin ta koma gidansu da iya bakwai wurin wasa ka taya tace ta tayi nan ga tayi kitso ta tayi nan ga tayi kitso haka nan take tana tara yaran nan suka tashi da ya fara samu yake kiran diya in suka ce mishi ga mun nan sai ya ra kurshen telefon
ya kashe
telefon ashe shi yayi army har da diya ya aika miliyan 20 yace a sai gida aka sai gida aka sai kayan ɗaki da komi da komi yace ai ekiptan shambar yazo da matar shi da dan da suka aiwa sai yace ma matar ga dan mata abokin shi ce Nigeria za su wuce amma mijin ta na baya ita da sun zo tare mata abokinka amma ki yi hakuri ɗakin nan da kika gyara naki shambar principal mai dushi da komi nan za ni sabke ta kakin mijin ta zo tace babu laihi ba ta mishi garrama ba laiki ta fito tace ma laiki a dafa abu kaza sai ke bako ga kika yi to kika ce mai laiki ta dafa kaza sai tace ke da bakuwa ce ina ke ina ce mai laiki kaza tace ke ce bakuwa ni ba mata abokin shi bace ni mata shi ce yanzu da ya komo ta gaya mishi zanciyar da aka yace mata bakin shi abin da ta yi ta wadi ba yace eh to me kika gani tace a ban sani ba tunda ni ba ita ta armeni ba yace a abin da tace ai haka sai to di ba ka ga baya in ba ran da ta sai da kayan ɗakin ta ba lalle Allah na yin abun amma da sanadi ina zai samu kuɗin mota haya ta libi abun da zai saka mata kenan to wannan ɗiyan nashi saboda Allah da Annabi komin son da suke mishi wani kallo za su mishi ko da an ce uba uba ne wani kallo za su makonsu kuma ɗiya ne ƴan mata sun kai army suka ga uban suna irin wanga komfortama mi za su ci
Malam Sani Sabiu akwai waɗanda ke zargin malamai da gaggauta yanke hukunci kamar ba sa ba da isasshen lokaci kai tsaye da mata sun zo sun ce suna buƙatar a kashe aure nan da nan sun sallama matar ta tafi
ba gaskiya bane association islamic in mutun ya kai ƙara in mace ta kai ƙara mijinta kan neman saki to sai a bata sati guda a ce ta je ta yi nazari sai an mata hudu ba haka ba ake saki ba kuma a gaya mata ayoyi ko hadisai in ta sake dawowa kuma sai an dauki lokaci kamar an dauki kamar wajen wata guda lalle an ga tasha ka gane ta ki saki to lokacin da ake ba ta saki amma ba a taɓa ba da takardar saki ba haka sai an ja hankalinta an mata wa'azi an nuna mata ba haka ba abin yake dole sai an yi hakuri da hadisi da ayar qur'ani ana ja mata hankali kan hakuri ga yanda Allah ya ce ga yanda Annabi ya ce dole ne in aka gardi ta ki saki din da tana da yanci dole sai a kira miji ba haka ake ba sai a kira miji a ce kaji yanda matarka ta ce yaya muhimmi da ita yace a shi bebe sai bebe ya rabe saki ta ce to shikenan sai ki tashi sai ku tashi can ku yi nazari tsakaninku daga nan in ta ga ba a iya bata sai ta yi kwanturni sannan ta taiko tribune can wajen juji ya bata takarda akwai wata magana da nake so in gai daga ɗaya zuwa biyu da ita tantita akwai matan da ba su min mazansu girki. Ni na taɓa zuwa wani gida, gidan abokina ne. Ni ina jira a haido abinci lokaci ya yi, kawai abinci bai hito ba. Ina ta jira. Na ce, kai, wai to gidan gaba a hito ba ne ba. Sai ce, a kasa ai matata ɗiyar sarki ce, ba ta yin abinci ko mai aiki ba ta zo ba. Kin gani Hajiya, wannan abin ya kamata ku faɗarkar da mata. A ce, wai dai ke babanki ko sarki ne ko hakimi bakin mijinki abinci. Kaga abuwa ne da yawa wanda suna kashe aure.
Ko da ko mijin da ya rasa shi ya amince a tafi haka.
Ai, ita mace in tana neman albarka aure, dole ta mijin ta biyayya. Ai, biyayya shi ne samun ladan aure, a gane. Magana ta biyu, Hajiya, abinda ke kashe aure kuma, muhimmi babba ga yanda aka gai. Yau Allah ya kawo wannan salula. Daya, salula rahama ce. Biyu kuma sharri ce. Yau tana bata tarbiyyar iya mata da yawa, ana sa abubuwa na batsa ciki. Yaro kahin ma ya kai ta kai ɗakin aure ta san komi da komi. Kuma sai a ƙyarƙyar ƙarya ciki a ma shugabanni ƙarya ko a ma wani babban mutum ƙarya cikin ta hanyar wannan kuma mutane su ta ɗauka haka nan.
Ba iyakarta kenan ba, kafin mai sallama da bakin namu. Za ku ji hanyoyin da suke gani idan an bi za a iya shawo kan wannan lamarin. Kafin nan, a madadin bakin namu Hajiya Halima Sarmi, dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar kare haƙƙin mata da ƙananan yara, da Malam Sani Sabiu Suleiman, shugaban ƙungiyar addinin Islama ta ASIF, da kuma Falmata Muktar Taya, shugabar ƙungiyar matasa, sai jagoran tattaunawa Suleiman Muni Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. A madadinsu duka, alheri ke muku fata alheri, kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne duniya.
Madalla. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaici.
Gaban Amurka Joe Biden ya amsa roƙon taimako na ƙasar Ukraine jiya Laraba da wani kunshin taimako na dala miliyan 800 wanda ya haɗa da makamai da kayan kariya. Amsar da ta gaza a cika buƙatar da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya nema na hanyar jirage shawagi a sararin samaniyan ƙasar, yayin da ƙasar ke fuskantar ci gaba da kai hare-hare daga Rasha. Amma kuma Biden ya ƙara zafafa yakin cacar baki tsakaninsa da shugaban Rasha Vladimir Putin. Lokaci na ƙarshe da dangantakar ƙasashen Amurka da Pakistan ta yi sanyi shi ne a farkon shekarun 1990, bayan da sojojin Soviet suka fice daga ƙasar Afghanistan, kuma Amurka ba ta buƙatar goyon bayan Pakistan da kuma bayanan sirri na yankin. Biyo bayan janyewa Amurka daga Afghanistan a shekarar da ta gabata, bayan shafa shekaru 20 ana gubza ga zamin yaƙi da ya tilastawa ƙasashen yin aiki kafaɗa da kafaɗa. Washington da Islamabad sun sake nuna nesan ta kansu da juna kan manyan batutuwa. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi jiya Laraba cewa takun sakar siyasa a ƙasar Libya ka iya haifar da rashin zaman lafiya ga gwamnatoci biyu masu kama da juna a ƙasar. Biddin aka ci gaba da takun saka kan halascin zartarwa, Libya za ta iya sake ganin gwamnatoci biyu masu kamanceceniya da juna, kamar yadda shugabar harkokin siyasa ta Majalisar Ɗinkin Duniya Rosemary DiCarlo ta shaidawa a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.3 ta afku a gabar tekun Fukushima na ƙasar Japan a daren Laraba. Rahotanni sun ce girgizar ƙasar ta afku a zurfin kilomita 60 da misalin ƙarfe 11:36 na dare agogon yankin. An bayar da rahoton cewa gine-gine da ke nesa da birnin Tokyo sun girgiza. Kuma an ba da rahoton cewa miliyoyin mutane da abin ya shafa a yankin ba su da wutar lantarki. Hukumar kula da yanayi ta Japan ta yi gargaɗin afkuwar igiyar ruwa a sassan Miyagi da Fukushima.
To madalla a gaishe ka, masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan nan da sa'o'i biyu ko ɗaya da rabi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da ƙarfe 8 na wannan safiya. Shirin da zai zo muku da shirin na kasa ba kasawa ba. Yanzu madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma Salamun Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carl. Ni Sarfil Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi. da misalin karfe 8 na safiyar nan. Salamu alaikum.